بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake haduwa a wannan yammacin ranar Lahadi, wanda shine yammacin 25 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 16 ga watan Afrilu shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab da aka ci sani da suna Dandali da ke nan tudun wajen Zaria a Nigeria, inda muke gabatar da tafsiri na watan azumin Ramadana mai albarka. Wannan shine darasi na 25 insha Allah cikin daren darussa na tafsirin suratul Qasas. Zamu tashi daga fadin Allah madaukakin sarki aya ta 59, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula. Na'am.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. من نفسه ونفسه ونفسه وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن
Now, Allah wa rike sarki ya ci gaba da wato bayani akan tankiya da ake wa mutanen Makka da su da ire-iren su waɗanda suke girman kai, suke kin bin umarnin Allah, suke ƙaryata manzannin Allah. Allah ya ce wa ma kana rabbuka muhlikal qura, kuma ubangijinka bai kasance mai halakar da garuruwa ba, hatta yab'atha fi ummiha rasula, har sai ya aiko da manzo a cikin mafi girman garuruwa. Yatlu alaihim ayatihi, manzon ya karanta wa al'ummar ayoyin Allah. Wa ma kunna muhlikal qura, mu inji Allah ba mu kasance masu halakar da garuruwa ba, illa wa ahluha zalimuna, face sai in mutanen garin sun zama azzalimai. Wa ma utitum min shay'in, kuma ba wani abu da aka ba ku, famata'ul hayatid dunya, sai ya zama cewa abun more rayuwar duniya ne kawai, wa zinataha da kyalkyalinta, wa ma indallahi khairun wa abqa, abinda ke wurin Allah shi yafi alkhairi kuma shi yafi wanzuwa. Afala ta'qilun, shin ba za ku hankalta ba? Allah yana ci gaba da bayyana wa mutanen Makka kamar yadda anan ya ambata, ya ce wa ma kana rabbuka muhlikal qura, Allah zai halaka garuruwan kafirai, zai zama alqura a nan wato dukkanin garuruwa, ko kuma alqura garuruwan da ke kewaye da Makka. Baya cikin sunnar Allah ya halakar da garuruwa, ya musu azaba ko ya aiko musu da wani bala'i, hatta yab'atha fi ummiha rasulan, hatta ya aiko da manzo a cikin mafi girman garin. Ummiha ay akbaraha wa a'zamaha, mafi girman garin. Wato kamar yadda al'ada garuruwa suke, akwai manyan birane sannan akwai kuma ƙananan garuruwa da alƙaryu kewaye da birane. To wannan babban garin shine ummuha din, ummul qura. Wato akan keɓance mafi girman garin ya zama shi za a aiko da manzo, saboda nan ne manya suke, nan ne cibiya, sauran garuruwan suna ɗaukar doka ne, suna koyi da wannan babban garin. kamar yadda muka san a bisa tsarin al'umma haka kowanne garuruwa da ke kewaye da babban birni zai zama wannan babban birnin shine a kiblar su a kasuwanci a tattalin arziki a al'adu a addini a tsaro da kiwon lafiya da sauran abubuwa zai zama wato suna bin wannan birnin ne wasu kuma suka ce a nan ba ana magana akan birane ne ga magarba ana magana akan ita Makka ne kuma kana rabbuka muhlikal qura Allah ba zai halakar da garuruwan da ke kewaye da Makka ba hatta ya ba'atha fi ummiha hatta ya aiko a cikin ita Makka din rasulan saboda ita ce mafi girman garuruwan Larabawa mafi shaharar garuruwa a cikin al'ummar Larabawa da ma sauran al'ummomi a wancan zamanin har ma kuma da yanzu saboda matsayin Ka'aba da matsayin masallaci ne alfarma da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ce al-qura jam'i ne na al-qarya al-qura a larabci ana nufin garuruwa tabbatattu waɗanda suke da mutane wanda suka zauna dindindin su ake ce ma al-qarya yana daga cikin abin da ya kamata mu lura su a larabci al-qarya to ba babban birni ake nufi ba matsakaicin birni kamar abin da ake ce ma semi-urban a English idan babban birni sai a ce Madina ko Ummul Qura amma kaga mu a Hausa duk da an ari kalma ne daga Larabci amma an bude ma'anar ta an ce al-qarya to galibi yakan bari zuwa ga garin mafi girma waɗannan garuruwa da suke kewaye da Makka sune irin kamar Madina Yathrib kenan ada da Ta'ifa da Najd da makamantan su Allah yace وما كان ربك مهلك القرى الله zai halakar da mutanen gari mutanen koyi zaman mutanen garuruwan ko kuma mutanen ita Makka din a bisa ɗayan fassara da muka yi idan kowace fassara guda biyu koyi zaman ana magana akan garuruwa fil jumla ko ana magana akan Makka a keɓance kowace fassara tana da abin da zai goyi bayanta a cikin Al-Qur'ani idan muka ɗauka cewa Makka ake nufi kuma kana rubuka mulkal qura garuruwan da ke kewaye da Makka da ita kanta hatta ya ba'atha fi ummiha rasulan garin Makka rasulan din manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai a fassara shi da ayoyin da suke magana akan haka idan mun dauka kuma ana nufin wato kowane gari wanda yake fassara ta farko da malamai suke cewa ana nufin ka'ida ce amma game da garuruwa sai ka dauko ayoyi irin fadin Allah وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون باب وتا القرية دا مكا هلكر سيدي زمتنا دا ما سو وعزي ذكرى وما كنا ظالمين تكما يرم فدن الله في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولم أذب تد وتا القرية با سيما يكما تد مرزو يرم فدن الله سكين قاف وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد هذا الله ينسى فالسيتي كل كذب الرسل هو أن أشكين سن قرية النباوة ذاك سكة تنتنت أذابا الله ينسى أبي ثم أنا تبيو شوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم شي أيكي نفي أنا القريون da ke kewaye da Makka ake magana ummul qura Makka ake nufi sai ka dauko irin fadin Allah wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummul qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'i Allah yace irin haka muka yi maka wahayin alqur'ani dan kai gargadi ga mutanen Makka da duk abin da ke kewaye da ita har zuwa karshen duniya ta ko ina Allah yake kuma dan kaga kunnansu game da ranar da za a tara kowa da kowa dan za a raba mutane zuwa aljanna da wuta Allah ka tsare mu daga wuta haka nan da kuma fadin Allah madaukin sarki a cikin an'am cewa wa auha wa uhiya ilayka hadha alquran litunzira bihi wa man bala Allah ya maka wahayi wannan alqurani dan kai wa'azi wa duk wanda labari ya kai masa da kuma wato waɗanda kake tare da su wa man balaga da wanda labarin da kai musu a gaba so da ka ayatuna ya daukan duka fasarorin guda biyu tana magana akan wato Allah yana ci gaba da tsorata mutanen Makka cewa alƙaryin da kuka ji labarin an halakar da su sai da aka aika musu da manzanni suka musu wa'azi sannan suka cancanci azaba da suka yi kafirci, to kuma ga manzon na aiko muku yana muku wa'azi kuma kuna karyatawa, saboda haka kar ku yi mamaki idan kun cancanci irin wannan azaba kuma muku ita. Ko kuma ya zama a keɓance, Allah yana gaya musu to ga manzon na aiko muku, ku yi imani da shi, in ba haka ba kun cancanci azaba, kuma dama haka ne sunnar Allah. Kaga babu wani sabani ko karo da juna akan fasarorin. Sai Allah yake cewa hatta yi ba aka fi ummiha rasulan, wato sai da Allah ya aiko manzo zuwa ga babban alƙaryar, ko kuma ya aiko manzo zuwa ga Makka, ya tulu alaihim ayatina. Aikin manzon nan shine ta karanta musu ayoyinmu, yana musu bayani, shine ma'anan ya tulu, yana bayani akan abinda Allah ya aiko shi na jan kunne da guje ma shirka da guje ma sako, da bayani akan abinda Allah ya aiko shi na aikata tauhidi da ibadar Allah da ladan da Allah zai bayar ga wadanda ya aikata, wadanda suka aikata haka. Abinda manzon zai ce musu kenan. A wasu masu kira'a suna karanta nan wajen, kaman Hamza yana karanta immiha maimakon ummiha, cewa wa makana rabbuka mulikal qura hatta yab'atha fi immiha da kasara idan yayi waslu, amma idan ya tsaya to yana fara tashi da gamma kamar da kuwa yake tashi. Ba bambancin ma'ana, immiha na nufin masu girma, garuruwa masu girma, ko garuruwa waɗanda suke cibiyoyi ga sauran garuruwa. Sai Allah ya cike ayar da faɗin sa, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahliha zalimun. Da dai inji Allah, mu ba ma halakar da wata alƙarya face sai mutanen alƙaryar sun kasance a azzalimai. Baya cikin al'adar Allah haka nan kawai ya halakar da wata alƙarya, ko da suna kafirci suna zalunci, ko da suna shirka suna saban Allah, ko da suna kin imani da Allah, sai Allah ya aiko musu da manzo, ya zo ya musu wa'azi, kamar da Ibn Abbas yake cewa, kamar da Allah ya faɗa a cikin sura Hud yake cewa, wa ma kana rabbuka yuhlikal qura bi dhulmin wa ahliha muslihuna. Allah bai kasance zai halakar da wata alƙarya ya zalunci alƙaryar ba, babu zalunci a cikin aikin Allah. Alhalin mutanen alƙaryar suna cikin nagarta. Ihlakul qura da aka ce, ana nufin ihlak na ahlul qura, mutanen garin ne za a halakar. Idan aka ce al-ihlak, halakarwa, abinda ake nufi da shi shine a gaggauto musu da azaba kafin lokacin shuɗewarsu. In ba haka ba, duk alƙaryu Allah yana halakar da su, wato Allah zai yi wani lokaci da za su shuɗe zama babu su. Ko da akwai alƙaryar, zai zama mutanen da suke rayuwa a cikin alƙaryar ba waɗanda suke rayuwa a baya ba ne. To wannan ma wata sunna Allah ce. Saboda al-ihlak a cikin Al-Qur'ani iri biyu ne, yana zuwa da ma'anan gaggauto da azaba idan ana magana akan kafirai, yana zuwa da ma'anar sunnar Allah ta jujjuya zamani idan ana magana akan gamagarin mutane, kamar da Allah yake faɗa cikin Isra'i cewa, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha aw mu'adzibuha qabla yawm al-qiyamah. Allah yake aw mu'adzibuha azaban shadida kana zalika fil kitabi masura. Allah yake wa in min qaryatin, babu wata alƙarya illa nahnu muhlikuha qabla yawm al-qiyamah, face kafiran al-qiyama wannan alƙarya sai ta shude sai zama babu ita. Aw mu'adzibuha, ko mu'azzabtar da ita azaban shadidan, azaba mai tsanani. Allah yake kana zalika fil kitabi masura, wannan abu ne rubutacce a cikin lawhul mahfuz. Ku ga nan a bace kala biyu, akwai wato sunna Allah ta cewa generation suna wucewa wasu su maye gurbinsu, kamar da duk garin da ka sani yanzu mutanen nan mu da muke rayuwa a wannan garin na Zaria shekara 50 mai ba muke rayuwa a ciki ba, wasu ne halaya iyaye da kakanni da dangin shekara 100 baya su ma ba su bane, aka saki shi shekara 50 kuma wani generation ne za su saki zuwa, ko da wasu a cikin mu sun saura za su zama ragowan wani generation ne ba su suke rike da al'umma. To shine illa nahnu muhlikuha qabla yawm al-qiyamah, ina fata mun gane. Ko kuma alƙaryar su kafirce wa Allah, su saban Allah, to shine aw mu'adzibuha, sai Allah ya musu halakarwa ta lokaci ɗaya da yake yi wa kafirai irin waɗancan da ake ta labari. Da haka Allah yana da sunnoni guda biyu na sanya al'ummomi su shuɗe ko dai shuɗe wasu ta al'ada shine kowanne su zo su rayuwarsu su tafi wasu su zo rayuwarsu tunda aka ci duniya a haka ake ko kuma shuɗe wasu ta kwaf ɗaya idan sun saba wa Allah sun yi kafirci Allah ya aiko manzanni sun ƙi imani to sai Allah ya darkake su idan Allah ya so idan ya darkake su ma ba zai ba su maye ba shine kamar da muka ji ajiya fatilka buyutuhum khawiya bima zalam fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu al-warith irin wadanne idan Allah ya so to su ba ma za a samu baya a gare su ba idan sun wuce kenan sai dai Allah ya bar kufai din gidansu da garuruwansu don a dinga ɗaukar izina da su zaka al-ihlak iri biyu ne a cikin sunnar Allah kamar yadda wannan bayanin ya takaita insha Allah daga cikin fa'idodin da ke cikin wannan aya na farko aya tana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an aiko shi ne zuwa ga gabaki ɗaya al'ummomin duniya al'ummar da suka yi zamani da shi da al'ummomin da za su biyo bayan zamaninsa har tashin alkiyama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa haka ƙarara a cikin hadisin muslim yake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da Allah da ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa la yasma'u bi ahadun babu wanda ya ji labarina yahudiyun aw nasaraniyun kirista ko ba yahude thumma yamutu sannan kuma ya bari ya mutu wala yu'minu bi bi iman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wata riwaya wala yu'minu billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar ya zama dan mutan daka duk wanda labarin musulunci ya kai gare shi to wajibi ne imani in bai imani ba to yayi asara kamar da cikin alqur'ani cikin sabai Allah yake cewa kuma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadira walakinna aktharan nasi la ya'lamu Allah yake ba mu aiko ka ba sai ka zama manzo ga dukkanin mutane gabaki daya amma da dama daga cikin mutane ba su sani ba yana daga cikin khasa'is na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da ya ambata cikin hadisin Bukhari da Muslim yake cewa wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi annabawan da sun kasance ana aika su zuwa ga al'ummar su wa ursiltu ila an-nasi kaffa an aiko ni zuwa ga gaba ɗaya al'umma to wannan aya tana nuni zuwa ga haka fadan Allah madaukakin sarki cewa Allah yana aiko da manzanni wa ma kana rabbuka mulikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayati in aka bi tafsir cewa yatlu alaihim ayati ko ayati ko ayatina ayatina a bi tafsir cewa ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana nufin kuma ummul qura din makka sauran alqaryu kuma duka ainihin garuruwan da ke kewaye da makka har zuwa bangon duniya ta ko ina wannan aya tana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne zuwa ga dukkanin al'ummomi zuwa ga dukkanin kabilu zuwa ga dukkanin kasashe zuwa ga dukkan jinsin bil'adama sawa'un farare da jajaye sawa'un mutanen Asiya da mutanen Afrika da mutanen kasashen turawa da mutanen Asiya ta kusa da duk wanda labari ya kai gare shi sannan aya tana nuni zuwa ga cewa ayoyi da ake wa'azi da su daga gurin Allah kuma Allah yake tulo alaihim ayatina Allah ya danganta ayoyin zuwa gare shi sannan kuma tana ƙara nuni kamar da muka ambata a baya cewa aikin annabawa shine karantawa mutane ayoyin Allah to kamar da yake kuma aikin annabawa ha kuma yake aikin magadan annabawa malamai mun faɗi wannan a cikin darussan nan fiye da sau ɗaya cewa masu wa'azi da malamai da masu karantawa sun tsoron Allah su sani cewa aikin su shine isar da saƙon Allah duk wani aiki da su ɗauka wanda ba wannan ba su babu shakka za su samu tasgaro a cikinsa ko ya zama a yi ta rigima da su a kai ko kuma su ma samu taɗewa sun saki aikinsu mai girma aikinsu shi ne ci gaba da isar da saƙon Allah da ayoyin Allah masu azi su san wannan za su samu salama a cikin zukatansu sannan Allah yana bayyana mana cikin wannan aya cewa duk wanda ya ƙaryata manzannin Allah to ya cancanta azabar Allah idan ma kaga Allah bai mushi ba sai dai ko dan Allah ya daga mai kafa wa umli lahum inna kaydi matin ko kuma Allah ya bar shi saboda a cikin ilimin Allah za su dawo su musulunta kamar yadda Allah ya mutanen Makka malamai suna cewa da gaskiya abin da Allah ya daga mutanen Makka kafa suka yi ta wannan tijara saboda Allah cikin ilimin sa ya kaddara cewa za su zo su musulunta innal ladhi farada alaykal qur'an daraduka ila ma'at da aka bi fatu makka sun musulunta kuma wannan alfarma ce Allah ya manzo sallallahu alaihi wasallama saboda ya kara mishi yawan al'ummar sa cikin yawa to idan kaga Allah ya kyale mutum yana ƙaryata annabawan Allah to Allah yana mai jinkiri ba yana fi karfin Allah ba sannan wannan yana nuna cikar adalcin Allah da falalarsa Allah ya ga daman da zaran sun ƙaryata din ba sai ya ba su uzuri ba ya dau mataki a kansu amma kamar da muka ji hadisin da muka karanta a wannan daraji da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda ya kai Allah sanye wa mutane uzuri min ajli zalika arsala rusula ko arsala anbiya'ahu wa kutubahu sakamakon haka Allah ya aiko da manzanni kuma ya aiko da littafan sa wannan aya tana magana akan wani ijaz al-ilm akwai wani scientific inimitability da malamai suka yi magana akai a wannan wajen akwai wani mai bincike wani masanin ilimin cartography wani fanni ne a geography na sanin na yadda ake tsara da yake ci mishi atlas akwai wani masani mutumin kasar Saudi Arabia ne duk da yake asalin shi mutumin kasar a Masar ne wani professor ne na wannan ilimi na atlas sunan shi Dr. Hussein Kamal wanda ya rasu a 1987 wannan bawan Allah shi ya jagoranci team din masu research wanda suka yi bincike na tsawon shekaru dan kokarin gano me yasa Allah ya kira Makka da suna Ummul Qura wanda daga cikin suka binciko ko a cikin abin sai concluding cewa Makka ko kuma Ka'aba bin Akhas ita ce tsakiyar duniya ta ko ina gabas da yamma kudu da arewa da aka tantance aka tada suna Ummul Qura uwa alqariyum ko ina gefe ne ita ce tsakiya sai Allah ya ce Ummul Qura wa man hawlaha da abin da ke kewaye da ita wannan bincike yana nan a site na international abin nan society na astronomers yana nan duk da yake binciken ya fuskanci hujumi ta yawa daga masana galibin su wanda suke ba musulmai ba domin daga cikin abin da ya conclude cewa wajibi ne ya zama agogon Makka shine default agogo ba agogon grenade da ake cewa GMT ba wanda agogon wani ƙauye ne a UK ya ce wajibi ne zama agogon Makka shine default agogo kowane agogo shi kuma ya zama plus ko minus gwargwadon nisansa ko kusance shi da Makka amma turawa sun yi ma binciken hujumi sosai amma dai bincike ne na kimiyya kuma yana nan har yanzu kuma yana daga cikin abin da ke bakin ɗansa shine waɗannan ayoyi na alƙur'ani mai girma cikin da cewa ko ina haula Makka ne ita ce tsakiya shi sa Allah ya kiyata da suna Ummul Qura ba'idan daga bincike na kimiyya malaman musulunci su ma suna da nasu taujihin akan me yasa ake kiyata da suna Ummul Qura wanda su ba bincike suke irin wannan na kimiyya da abin nan ba da science ba suka ce daga ciki saboda tana da wasu khasa'is waɗanda take banta da su babu garin da ke da wannan khasa'is din sai Makka na farko shine ita ce inda aka gina gida mafi tsufa a duniya inda ake bautawa Allah inda ake bautawa Allah wato Ka'aba shine kamar kace masallaci na daya a duniya a bayan ƙasa inda aka yi wa Allah bauta shine ja'ala Allahu al-ka'abatal baytal harama Allah ya kira shi da suna al-baytal haram mai alfarma sannan kuma shine al-baytul atiq tsohon ɗakin bauta Allah daga ciki akwai wannan na biyu kuma daga ciki akwai yadda Allah madaukakin sarki ya umarci annabi cikin manyan annabawa shine khalilur rahman ibrahim alaihi salam Allah ya umarce shi cewa ya tafi ya kaura daga inda yake a falastino ya zagaya duniya ya je ya bincika inda Allah yake so ya ajiye ɗan shi da matar shi din a wannan lokacin khalil sai da ya je garuruwa kasashen sham ya je misra sannan ya dawo Makka din a lokacin tana biwarin ghairi zizar'i wani fasazzabo ne kawai wanda babu tsoro babu mutane ma a wajen lokacin Allah ya ce mishi to nan nake so ka ajiye ya kuma aje sai tafi barsa a wurin kuma su ne sanadiyar kafa garin Makka wanda wannan wata khasiyya ce da babu garin da aka taba yin hijira aje a aje mutane a wajen inda babu kowa kuma mutane guda biyu masu rauni mace da yaro aka aje su a wajen suka sake cewa daga ciki akwai wato kasancewar Makka ita ce mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine halittar Allah mafi daraja gabaki daya fil awwalin wal akhirin kuma Allah ya zabi Makka ita ce garin haihuwarsa to ba kawai haka nan gaban za kuma yadda ba gaban za aka zabe ta zama mahajir Isma'il ba da shi da mahaifiyarsa haka nan ba ko insa bane ko Allah ya zaba a haifi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Makka kamar da Annabi yake cewa ni zababbe ne iyaye na zababbu ne kakanni na zababbu ne Allah yake inna Allah safa min waladi adama kinana wasafa min kinanata quraish wasafa min quraish bani hashim wasafa ni min bani hashim Allah yayi zabin ne sannan aka zabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka garin da aka haife shi karnin da aka haife shi shekarar da aka haife shi ranar da aka haife shi mutanen da aka aiko shi a cikin su littafin da aka bashi duka sai da Allah ya zaba to wannan zabin da Allah yayi na haifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka shi ma ya ba ta dama ta zama ummul qura sannan ibadar aikin haji da ake yi a Makka kadai ya halatta aika da tawafi da sa'i da tsayuwar Arafa da kwanan Mina da abin nan kwanan Muzdalifa da duk waɗannan abubuwan da ake a sha'irul haji a Makka kadai ya halatta a yi su wannan ma ya bata wannan alfarmar cewa ta zama ummul qura sannan alfarmar da Allah ya bata na haramta wasu abubuwa da suka halatta a wasu garuruwa mala'ika Jibril ya Allah ya sa shi da kanshi ya sauko ya zo ya yi yawo da Annabi Isma'il da Ibrahim su biyu din ya nuna musu ya ce to nan kamar yadda misali da ake ce musu dallalai suke yawo da mutum ya ce fili suna mai iyaka ya sa bika to haka mala'ika Jibril ya yi yawo da su ya ce musu nan shine iyaka haramin Allah kusa alama anan ya kewaya da su ma'ana ba wani mutum ne a duniya ya deciding nan ne iya alfarmar ba Allah ne da kanshi ya aiko mala'ika idan da waɗannan annabawa cewa ga abin da za a yi a wajen to da dai abubuwa da dama da mutane suke faɗa malamai suke faɗa in ka koma da tafai manya na da irin su akhbaru Makka na al-fakihani irin su ansabul ashraf na al-balazuri da wasu malamai kuma a zamanin nan waɗanda masana ne specialist ne kawai su akan tarihin Makka ka je Makka za ka su suna nan marubuta ne malaman jami'o'i ne masana ne fellows ne a cibiyoyin bincike akan wannan harka suna da rubuce-rubuce suna da museum suna da research suna nan da yawa a internet za ka iya ganin su akan kokarin bayani akan falalar garin Makka da ababen da Makka take banta da su zaka zama Makka sun fi guda 50 abubuwa daban-daban da take banta da su Allah ubangiji ya tsare mu al-imam ibn taymiya Allah ya gafarta masa ya bada fatawa ko kuma amsa da ya bayar akan tambaya da aka mishi a daidai wannan gaba game da cewa wannan ayar dalili ce akan kuskurantar da yan jabariya da su da wani sashe na ashaira da wasu sashe na masu goyon bayan jihar dan safuwa wanda suke cewa Allah yana tirsa sama bayinsa da Allahu amma yaqulu uluwan kabira su a gurin su Allah yana da damar ya azaba wa bayi ko da ba su yi masa laifi ba ko da ba su aiko musu da manzali ba in mutum yake cewa wannan ya saba wa sunnar Allah kamar da yake cikin majmul fatawa a mujalladinta na 11 insha Allah sai Allah ya ci gaba da cewa وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون الله يقول ما أوتيتم من شيء باب وانا أبدا أكبر باب وكما وما ما أنت زما وتموسولية سيدا ما أنت والذي أوتيتم من شيء دي أبدا أكبر من شيء لكو منيني فمتاع الحياة الدنيا وانا أبو أبنزل جاء الدنيا لكوي وما عند الله خير abun da ke wajen Allah shine mafi alkhairi wa abuka mafi wanzuwa afala ta'qiluna shin ba ku da hankali ne ba ku lissafi da hankalinku ne, ba ku iya gane bambanci tsakanin abin da ke wurin Allah da wannan na duniya. Wannan ita ce aya ta 60 a wannan sura mai albarka. Waɗanda ake magana da su a nan da aka ce wa ma'utitum, ana magana da mutanen Makka ne, har yanzu ana ba wani mutumin amsa ne wanda ya ce su sun haƙura ne yake kafirci saboda tsoron kada in sun musulunta mutanen duniya su haɗu su kashe su. Inda ta Huda ba ka mutakhattab, to shi ake baiwa amsa yanzu kun zaɓi a kan ku yi musulunci a ƙaddara da gaske ne za a zo a kashe ku, kun zaɓi ku yi kafirci a kashe ku tafi lahira ku shiga wuta a kan ku yi musulunci in ma an kashe ku tafi aljanna. To shi ne Allah yake wa ma'utitum min shay'in, ma a nan tana iya zama ko dai mausuliya, tana iya zama kuma nafiya. Idan ta zama mausuliya to min shay'in zai zama yana da fassara ce, ita zama musuliya min shay'in to a nan min ba za'ida ba ce kenan, min ta zama wato libayanil jinsi kamar faɗin Allah awalam yarau ila ma khalaqallahu min shay'in ay min jinsi shay'in. Dan ya zama mun fassara da cewa wa ma utitum min shay'in, duk abinda aka ba ku na ko menene sai zama ma ce mausuliya. Wannan ita ce fassarar malaman da shar. Wasu malamai daga baya suka ce a min anan ma anan nafiya ce, don haka sai ta zama min za'ida, domin zai zama kenan wa ma utitum min shay'in, babu abinda aka ba ku min shay'in na wani abu, ta zama irin ta daya da wa in min shay'in illa indana khaza'in, wa in min da irin wa ma ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmu ila Allah. Da ire-iren su suna nan da yawa, saboda su irin waɗannan za ka ga masbuka ce bi nafiyin, an zo da ma ta korewa gabaninta. Kalli abinda za ki ci mata za'ida, saboda za a iya cire ta inda larabci ne gama gari ko ba zai kare ba. Daman suka ce za'ida ita ce wadda da ita da rashinta babu bambanci wajen ƙarfin ma'ana. Da Ƙur'ani yakan kawo wasu wurare babu irinta, kamar faɗin Allah wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an, kaga ɗaya kira ce la tajzi nafsun an nafsin min shay'in, ma an faɗa haka ma'anar bata karewa. Haka in ka ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an, ɗaya yake daga ce wa abudullaha wa la tushriku bihi min shay'in, to haka nan ma ka ce wa ma utitum min shay'in da wa ma utitum shay'an, duka ɗaya ne a ma'ana. Na san ina faɗa wannan wasu ba su jin daɗi saboda ana cewa akwai za'idi a Qur'ani, sai hakuri ba abinda suke tunani za'idi an ƙara wa Allah ba, islahi ne na malaman nahwu, kuma haka yake tunda haka suke faɗi. Idan kai kana bin kufa sai ka ce sila ce babu komai. Ina fata mun gane. Allah yake cewa wa ma utitum min shay'in, duk abinda aka ba ku na wani abu na duniya fa mata'ul hayati dunya, to abin jin daɗin duniya ne kawai. Abinda ake nufi da almata' shine abinda za a ji daɗin shi zuwa wani lokaci, ya ƙare ya bakka, ko kai ka ƙare ka bashi, shine mata'. To duk abinda ke cikin duniya na jin daɗi za ka ga haka ne, da sarauta da kuɗi da jin daɗin rayuwa da zaman lafiya da aminci da wadata da shahara da tashe da duk wani abu da ɗan adam yake samu a duniyan nan, wanda a sanadiyar shi mu kiyaye abinda ake ga yadda ake gane mata shine abinda zaka ga ɗan adam yana sa'ayi zuwa gare shi don buƙatar sa kanan duniya, to shine mata abu na farko kenan. Na biyu, ɗan adam yana wa junansa hasada a kansa, to shine mata. Na uku, ɗan adam yana sariyar da duk wani abu da ya samu don ya samu wannan abu. Wannan abubuwan guda uku suke nuna menene mata, da mulki da mata da sarauta da arziki da kasuwa da cin abu mai daɗi da sanya sutura mai daɗi da kwana a ɗaki mai kyau da hawa abin hawa mai kyau da duk wani abu da kasar ɗan adam yana yi don kawai ya more shi a nan duniya, shi ake cewa mata. Za ka kuma wannan abun ko dai kai ka ƙare ka bashi kana cikin jin daɗin fi a wajji mata'iha, kawai sai mutuwa ta yanke shi. Shi za Allah annabi yake cewa aktharu min zikri hadinil lazzati, mai yanke jin daɗin duniya ko kuma kana ji kana gani abin ya kare ya barka ka koma yadda kake da baka da shi duk wannan ai ana gani kullun go wannan shi yake cewa mata kuma wajin min shay'in fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha kuma kyalkyalin duniya ne abinda ake nufi da zina shine abu wanda wani lokaci zai yi kyau bayan lokaci ya koma kuma ma ba yi da kyau saboda an daina yayin irin kyan ko kuma an saba da ganin kyan ba a ganin kyan shine zina duk abin duniya haka yake Allah yake fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha da irin wato abun kwalliya wannan aya tana da nazari da yawa irin ta cikin alqur'ani da suke tsoratar da mu akan kar mu bi ya makalkalin duniya kaman fadan Allah a cikin Nahl ma inda lahi ma inda kum yanfat ko ma inda lahi baqin abinda ke tare da ku mai karewa ne abinda ke wurin Allah shine mai tabbatuwa a cikin Ali Ibrahim Allah yake cewa ma inda lahi khairun lil abrar abinda ke wurin Allah shine abinda yake mafi alkhairi ga masu tsoron Allah a wani waje Allah yake cewa mana ta duniya illa mata rayuwar duniya ba komai bace sai morewa kawai Allah yake bal tu'thirul hayatid dunya wal akhiratu khairun wa abqa Allah yake a aha kuna fifita rayuwar duniya alhalin rayuwar lahira ita ce mafi alkhairi kuma ita ce mafi dawama Allah ya sake cewa umal hayatid dunya illa mata'ul ghurur a cikin Ali Imran rayuwar duniya ba komai bace sai abin jin dadi wanda kuma ke shantakar da mutane al ghurur shine wato ka shantake kaman ta ina ka fito ina za ka a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hadisai da dama da suka zo suna nuna mana irin wannan ma'ana ba da shi ishara zuwa ga wani musulunci hadisi na farko wanda Imam Muslim ya ruwaito daga Al-Mustawri Ibn Shaddad daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa annabi ya ce wallahi yace na rantsi da Allah mad duniya fil akhira misalin duniya a lahira ba komai bane illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam face kamar yadda dayan ku zai tsoma dan yatsarsa a cikin teku fal yanzur in ya cire ya duba bima yarja me ya fidda yawan arzikin duniya an ka kwatanta da na lahira shine kamar a ce kogi ne gaba ɗaya shine arzikin lahira sai ka tsoma ya tsaka ka fito da ita kaga dai za ka ganta a jike ta jike tabbacin cewa an tsoma ta a ruwan amma shin za a auna ruwan nan ko da mu dauka ma buta ɗaya ce ruwan shin an auna shi za a ga nauyin shi ya ragu ba zai ragu ba duk da yake gashi ka ɗebi wani abu sannan wannan da ka ɗiba a yatsanka minti nawa zai iya bushe nan da nan zai bushe wannan da ɗin da ka ɗiba a yatsanka shin zai wadace ka wanka ko alula ba zai wadace ka ba to haka kwatancen duniya yake abinda duk ka ɗiba ba zai wadace ka ba ba zai wanzu ba kuma ba za a taɓa kwatanta shi da arzikin lahira a wata riwaya har ila yau da ke cikin Sahih Muslim daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yi uta bi an umi bi an ami ahli dunya rana alkiyama za a zo da mutumin da yafi kowa jin dadin duniya min ahli nar daga cikin kafirai wanda aka hukunta cewa wuta za Allah ka tsare to sai a duba a cikin su waye yafi kowa sharholiya a duniya waye yafi kowa arziki da karfin fada a ji da karfin tattalin arziki da more duniya san da yake duniya sai a zo da shi gaban halittu fa yusbagu fil nari sabghatan annabi yace sai a tsoma shi a wuta tsomawa daya so daya kawai za a tsoma shi sai a fidda shi thumma yuqallu sannan sai a ce mishi yabna adam kai wane hal ra'aita khairan qattu hal marra bika na'imun qattu za ka iya tuna ka taɓa jin wani daɗi za ka iya tuna ka taɓa yin wata shaholiya a duniya fa yaqulu la wallahi ya rab sai ki ya rantsi da Allah ya Allah ubangiji ba na iya tuna wani daɗi da na taɓa ji a duniya wannan tsoman da aka mai a wuta so ɗaya ya mantar da shi duka daɗin duniya da ya taɓa ji subhanallah so ɗaya aka tsoma shi aka gwada shi kawai a cike da kasan ka tsoma riga a cikin ruwa ka fidda ta sannan annabi yake cewa thumma yuqta bi ab'ati bi ashaddi an-nasi bu'san fi dunya min ahli janna sannan sai a dauko wanda yafi kowa wahala cikin talakawa cikin marasa abin hannu sarkin talakawa wanda ya rayu a duniya cikin wahala da kunci amma Allah ya sa ya mutu da imani ya tafi aljanna Allah ka sa mu cika da imani sai a zo da shi shi ma annabi ya ce fa yusbahu fil jannati sabghata shi ma sai a tsoma shi aljanna so daya sai a fitar da shi kuma yuqalu sannan a ce masa yabna adam hal ra'aita bu'san qattu hal marra bika shiddatun qattu a ce ka taba tuna wani talauci da ka taba ji ka taba tuna wata wahala ko kunci da ka taba ji fa yaqulu la wallahi ya rab yace na rantsa da kai ubangiji na Allah ma marra bi bu'sun qattu wala ra'aitu shiddatan qattu yace wallahi ba na iya tuna wata wahala ko wani kunci da na taba ji a duniya saboda dadin aljanna kawai tsoma shi nan da aka yi ta mantar da shi ga baki daya wahala da ya taba sha a duniya subhanallah hadisi na uku wanda yana cikin sahih bukhari shine hadisi na sa'ad ibn sa'ad al-sa'idi radiyallahu anhu inda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mawdi'u sawtin fil janna a wata riwaya la mawdi'u sawti ahadikum fil janna annabi yace inda dayan ku zai dinga aje sanda a aljanna kamar yadda misali mutane suke yawo da sanda kamar fulani makiyaya ko wani da yake da bukata ai dadin sandar shi ba ta da wani wuri na musamman ta yi a bayan kyaure zai aje ta ko a tsakiyar gida ko ya wurgi da ita ma sai yabo zai dinga nema wato ba wani abu ne muhimmi da za a tanadar mishi wurin ajiya yadda yake tanadar wurin ajiyar kaya wurin ajiyar kuɗi wurin ajiyar abinci wurin ajiyar sutura komai da wurin ajiyar shi amma sanda ba ta da wani wurin ajiya na musamman to daidai inda za a iya aje sanda a alkiyama a aljanna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun min ad-dunya wa ma fiha iya wurin yafi aljanna yafi duniya da duk abin da ke cikin ta alheri shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda duniya wata tsiya ce a wurin Allah to wallahi da kafiri ko kanshin dadi ba zai ji a cikin ta wannan hadisi bukhari da ya kawo shi sai mishi babu yace babu mithlu dunya fil akhir babu da ke bayani akan kwatance tsakanin duniya da lahira kafin ya kawo hadisin sai ambaci fadin Allah wa alamu ilmu annama in a ilmu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahum wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil abwali wal awladi kamathal ghaydin a'jaba al-kuffara nabatu kuma yiji matarahu musfara kuma yakunu khutaman Allah yake fil akhirati adabun shadidun maghfiratun min Allah wa ridwanun aw man hayatu dunya illa mata'un ghurur ta cikin suratul hadid Allah yana cewa ku sani ya ku mutane cewa rayuwar duniya ba komai bace illa la'ibun wasa al-la'ib shine wasa wanda wani yake fatan ya rinjayi wani a ciki har ya murna cewa na rinjayi wani wanda yake wasan kwallo ko makamantansu wa lahu lahu shine wasa wanda bata lokaci ne kawai babu ma wani riba a cikin sa kamar yadda yara suke yin wasanninsu wa zinatun da kwalliya kawai wa tafakhurun da alfahareriya kowa ya dinga ganin ya fi daya bainakum tsakankanu wa takafurun fil amwali wal aulad da kokarin wane yafi wane yawan dukiya wane yafi wane yawan ƴaƴa Allah yace ba komai bace ita har ila yau face ka masalin ghaifin kamar yadda ruwan sama yake zuba in ya zuba ya tsarar da shuka a ajabal kuffara nabatuhu wannan shuka tana burge manoma ana nan bayan watanni karshen damuna kaka'a sun mai hidi sannan sai ya bushe ga baki daya fatarahu musfarran wancan yabanya koriya sai ta koma ta bushe ta zama karmani Allah yake cewa sun mai kunu fafaman sannan kuma ya zama wato a karmamin da ya bushe wuta tana cin sa wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan alahira dai abinda Allah zai aiwatar shine azaba mai tsanani ga kafirai da kuma gafara da yarda ga mu'mini Allah ta sa mu cikin mu'mini sai Allah yake cewa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya fa ba komai bace face jin dadi ne mudawa kaga a ayar Allah yayi ma rayuwar duniya kwatanci har kala kwatanci na farko shine tayi kama da wadanta abubuwan la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafaqul wa takasurun fil amwal wal awlad na farko kenan na biyu kuma kamar tali ghaytul a'dam al kufara nabatu na uku kuma mata'ul ghurur duk wannan dan mutane su fahimci wa duniyar nan ba matabbata bace kuma kowa ya sani sai dai rudin da take da shi da kuma shedan da ke rinjayar mu da son zuciyar mu da ke jan mu zuwa ga abubuwan da su tada mu fa ila yau daga cikin waɗannan hadisai da wasu su da suke fassara wannan aya shi sa sai Allah yake cewa wa ma inda Allah khairun wa abqa abinda ke wurin Allah na lahira khairun ma'ana akhyar shine ma'anar khairun ala shine mafi alkhairi wa abqa mafi tabbatuwa wato shine afdal wa adwam aljanna kenan Allah ka samu cikin ta ladan lahira saboda tabbatacce ne sarmadan ne shi har abadan ba ne yankewa bane to yafi alkhairi da haka ana ce mu kar ku gabatar da duniya mai karewa wadda ba ta da tabbas ku fifita ta akan lahira wadda ke da tabbas kamar yadda muka ambata aya tana bada amsa ne ga wancan mutumin wanda ya fifita cewa su sun fi ganewa zauna lafiya da makwabtansu amma akan kafircinsu ya fi musu sauki sun fi ganin daɗin haka akan su yi imani matuƙar imanin zai sa su yi gaba da makwabtansu har a dinga kakkame su ana kidnafin su duk wanda ya yarda da rayuwar duniya yana ganin ta fiye mishi akan yin imani da Allah ya yarda da wasa da addininsa ya fiye masa akan addini akan wato imani da Allah babu shakka wannan yana cikin garin kisa Allah ya cike ayar da cewa afala ta'qiluna yace ko ba ku da hankali ne Abu Amr yana karanta ta da bil ga'id afala ya'qiluna wato hala ba su da hankali kamar Allah ma bai so yi magana su kai fi wannan aya tana nuna cewa aikin rashin hankali ne ga gabatar da duniya akan lahira haka daga cikin fa'idinta akwai aya ta nuna mana bambanci tsakanin abin lahira na wajen Allah aljanna kenan da abin duniya mai karewa tsakanin ad-dunya al-faniya والاخرى الباقيه tana bambance mana kai tsaye bambancin da ke tsakanin duniya wanda ba ta da tabbas wanda dama dai zaka mutu in ma cikin dadi kake ko cikin wahala dai zaka mutu sai dai ka bar hisab a bakka da hisabin abin da ka tara ko kuma ma arzikin ya kare baka mutu ba ka koma ka sha wata sabuwar wahala kuma a duniya ai dukkanin mu za mu iya tuna wasu da muka sani masu arziki wanda sai da arzikin ya gudu ya barka da rayuwarsu suka koma kamar ba su ba suka koma ana kwatance da su cewa wani tsohon mai kuɗi ne ana tausaya musu akwai wani hadisi ma mara inganci da ake yawo da shi cewa ka tausaya wa mutane daga ciki har da ana cewa ka tausaya wa mai kuɗi wanda kuɗin shi zaka ne ka tausaya wa malami wanda yake rawa tsakanin jahilai ka tausaya wa mai mulki da aka kwace mulkinsa ko da hadisin bai ganta ba amma babu shakka wannan mutane abin tausayi domin suna rayuwa cikin wani toma wani tashin hankali to haka mutum ya rayu da dukiyar ko sarautar ko shaharar ko karfin ya mutu shikenan karfin da shaharar da komai ya kare bai da wata dabara kuma ya je tar da hisabin abin da ya aikata ko kuma waɗannan abubuwan su riga karewa kafin rayuwarsa kuma haka hadda da akwai hisabi ita ko lahira duk wanda Allah ya taimake shi ya tsira shikenan fa ya gama komai ya samu falala Allah ka samu tsira wanda ko Allah ya saka shi a wuta to ya gama taɗewa wanda Allah yake cewa wa innahu man tudkhilin nara faqad akhzaytu yadda abun yake duk wanda Allah ya sa shi a cikin wuta to wannan ya gama taɗewa wa malid dalil min al-nar ayatan nan mana wannan abu nabiyu tsaran nan mana cewa ita duniya duk abin da ke cikin ta jin daɗi ne takaitacce kan faradi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi wanda muslim ya rawaito shi da ibnu majah annabi yake cewa ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah dukkanin duniya abun jin dadi ne wanda jin dadin mai gushewa ne kamar yadda muka faɗi ma'anar al-istimta shine wato abinda ake cin amfanin sa wata rana kuma amfanin ya kau to daga cikin duk abinda ake cin amfani a duniya wata rana idan bai da amfani mafi alkhairi shine mastagari duk sauran ba su ga amfanin mastagari ba sannan zamu ga cewa idan muka yi istiqra'in alqur'ani zamu ga cewa qur'ani yayi wata ambaton wannan ibara da aka cike ayatan da ita afala ta'qilun zaka same ta wannan fiye da dozin da alqur'ani a wurare daban-daban qur'ani ya ambace ta kamar ina kamar fadin Allah at'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun ya ahli al-kitab lima tuhajjuna fi ibrahima wa ma unzilat at-tawratu illa min ba'di afala ta'qilun qul law sha'a Allah ma talawtuhu alaykum Allah yace wala adrakum bihi faqad labistu fiikum umran min qablihi afala ta'qilun Allah yace laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun wa huwa alladhi yuhyi wa yumiitu wa la ikhtilafu al-layli wan-nahari afala ta'qilun wannan maimaitin da Qur'ani yake ce yana cewa ba ku da hankali ba ku aiki da hankali ba ku tafi da hankalinku ya kamata mu tsame lissafin da Qur'ani yake ambata wannan abu Qur'ani bai tsare mai wannan magana hakanan kawai babu wanda dili ba so haka malaman da suke bincike akan ulumul Qur'an musamman masu bincike akan akwai zahira ta takra wato repetition a alqur'ani me yasa Qur'ani ke repetition sai suka ce wannan salon zancan salo ne na tankiya da yi wa mutane wato jallin zani akan su tsaya su aiki da hankalinsu ta yadda ya dace me ya aiki da hankali da ya dace ya taimake ka shi hankalin ka gane Allah ka bi Allah ka yi tauhidi ya taimake ka ka gane shari'a Allah ka bisa ba wai ya taimake ka tsareta Allah ba dan haka muka ga zamu lura a duk inda aka kawo shi irin wannan ta'abirin sawan ya zo da ta'qiluna ko ya zo da ya aqiluna ya zo ne dan ya nuna ana jan ka zuwa ga kai amfani da hankalinka ka gane girman Allah ka gane tsayantaka Allah kai imani da sakon Allah ka gujewa kafircewa Allah to waɗannan ababan su ne amfanin hankali baya daga cikin amfanin hankali ya daga cikin misuse na hankali ka ce hankalinka ya sa ka gano wai babu Allah ko hankalinka ya sa ka kareta Allah ko hankalinka ya sa duk abin da annabi ya faɗa wasi ka gwada da hankalinka in ya yarda ka in hankalinka ya yarda ka idan hankalinka bai yarda ba ka kareta to wannan misuse ne na hankali amma amfani da hankali shine irin waɗanda aka ambata a ta'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ka dinga koyawa mutane gaskiya ka manta kanka kawai irin bara hankali ne irin faɗin Allah ya bu al kitabi dan ne za ku dinga jayayya akan at-taura bayan at-taura ba a sau kadai ta bisa bayan annabi ibrahima kuna cewa ai annabi ibrahim da at-taura kaza kaza kuna tafar maganganu ba ku da hankali ne kaga hani akan ƙaryata annabawa haka nan fadin Allah madaukakin sarki da yake ce manzo Allah yake fada a harshen Qur'ani Allah yake fada ga wanda manzo Allah da Allah ya so da ban taba karanta muku alqur'anin nan ba tunda ai na zauna a cikin ku tsawon shekaru 40 ban taba cewa an aiko ni ba inda ba gaskiya bane da tun san da ta so na nan shekara 15 sai a ga na fara ba ku da hankali ne wato ku yan bada nan ku gaskata cewa daga cikin Allah ya ku zaka jama'a hankali abun amfani ne wajen gane gaskiya abun amfani ne wajen mun gaskiya ba wajen kareta ta ba akwai mutan da a yanzu suna takama da hankali suna ganin su ma hankalta ne amma yakin shine kareta Allah to wannan ba sa cin moriya hankalinsu sannan tambili mafi girma da wannan aya take mana shine tana tsoratar da duk wani wanda yake zaben duniya ya kankane ta yayi ta aiki dan ita ya manta da lahira tana jan kullun shi akan cewa baya kan tafarki madalici ya zama din rayuwa kawai duniya kadai kake nema inda gan ka ina ka fito neman abinci ina ba ka neman abinci me kake neman kudi baka neman ilimin addini, baka bautar Allah, baka karatun Alkur'ani, baka kula da salloli, wani ma hatta azumin da ake nuna baya yi, azumi ma akwai wanda baya yi saboda abin neman duniya. Sallah baka bin jami'i sai sanda ka samu hali, sai ka gama lissafi ko sai ka gama aiki a office ko sai kun fito latta, babu abin da ya dame ka da addinin Allah. Baka so ma ka ji ana magana addini suka ce sun suka damun mutane da rigingimu, ana damun mutane da rigingimu akan addini, kai wai kai kai dan duniya ne ko? To ayar kai take ma wa'azi a karo na farko cewa ka sani duniyar nan ba matabbata bace, kuma duk wani abu da kai takama da shi an yi mai irin wannan abun kuma ya shuɗe. Ilimi suke takama da shi, boko suke takama da shi, wadata, sarauta, ƙarfin faɗa a ji, mugunta, zalunci, shahara tsakanin mutane, duk abin da ke takama da shi. Akwai wani irinka ko na sama da kai da yi wannan takamar kuma ya wuce. Wannan shi ne sirrin da za a zo a nan gaba ayar sura ke magana a kan ƙaruna. So za a ba su kwatance a kan wani mutum da ya biye wa duniya ga yi da ta kai shi. Ina fata mun gane wannan. Lokaci ya ƙure za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah. Abinda muka faɗa ya zama daidai, muna fata Allah ya ba mu ladan shi gaba ɗaya. Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu, ya rangwanta mana akan kurakuranmu, Allah ya kau da kai akan gazawanmu da rashin iyawa. Yan uwa da dama suna ta baran addu'a da saka su a cikin addu'o'in mu, ubangiji Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi. Wanda suke nema a sa su addu'a akan dukiyoyinsu da wasu suka rike musu, Allah ubangiji ka fadda musu da haƙoƙinsu. Akwai yan uwanmu bayin Allah waɗanda masu kame suka kakkama su, ya Allah muna roƙo ka fidda su, Allah ka ba su tabaci. Allah waɗanda kuma suka rasa rayuwarsu a cikinsu a waɗannan wurare na zalunci, Allah ka ba su darajar shahada. Waɗannan azzalama mutane Allah ka yi mana maganinsu. Akwai waɗanda suke nema a sa iyayensu a cikin addu'a wanda suka riga suka shuɗe, to ba su kaɗai ba, dukkanin iyayenmu gabaki ɗaya da malamanmu da ‘yan uwanmu da sauran musulmi gabaki ɗaya, muna musu addu'a ubangiji Allah ya gafarta musu, Allah ya haɗa kaburburansu, Allah ya sanya su cikin waɗanda Allah ya gafarta musu, ya anshi ayyukansu nagari, ya canza munanan zuwa masu kyau. Mu ma Allah ya sa mu cika da imani. Wannan ibada ta azumi da muke, Allah mana roƙon karɓa mana. Ya Allah kar ka sanya wannan Ramadan ya zama shine ƙarshen Ramadanin da za mu bauta maka a ciki. Idan cikin ƙaddararka ya Allah ka ƙaddara shi ne, to Allah ya karɓa mana waɗannan ababen da muka aikata, Allah ya gafarta mana zunubanmu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. ومثل اللهم اجعل ابصارنا واسمائنا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.